دعه من البدائل العجب العجاب وصاله من شيء اللحم وقروء المحم وكل ما يستراب وجعله حاليا بالاحرف السبعه وكمال الشرعه وفصل الخطاب وجعله ايته الباقيه على امتداد الاحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار سروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
دك يهود بوليا سنت بتك الله سبحانه وتعالى ما هل تسوه ما يقوى ما يقوم وان يرايا مزوع وان يمتي من البركة يمتي الله دي شاب يوغا وتر رمضان هجر من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم دا برمك زوع مدينة نادى شكرا جهود أبيه دا أربعين دا بمي وان دي 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 وان دي 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 دا هيا دا وتن قكو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدا Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Korbe cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da muke roƙon Allah ya azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi ta sanadiyarta Allah ya yarda da mu ya yarda ayyukan mu Allah ga mu mun hadu a ɗaya daga cikin ɗakunanka masu daraja muna roƙonka falalarka da arzikinka da lulluɓinka da kyautarka da yardarka Allah ka ba mu ita waɗannan abubuwan da muke roƙo Allah ka yi mana gafara ka kankara zunubanmu Allah ka ɗaukaka darajarmu a wajenka Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su dace da rahamarka waɗanda za su dace da ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya Allah mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu gaba ɗaya da sauran musulmi wannan shine majalisin mu na 11 kafin mu ci gaba ga wata tambaya da nake ganin bai kamata a yi rohon karanta ta ba saboda tambaya ce akan addu'a kuma da yanayin da ake ciki na Ramadan mai rubutu yake cewa assalamu alaikum wa alaikum salam malam dan Allah ina so a taimaka min da dunkulalliyar addu'a wacce ya kamata in rika yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja shakko da yake nema ni a dunkula masa dunkulalliya ko kamar yadda muka sani waɗannan kwanaki masu daraja da albarka suna da alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala alfarmar da suke da ita shi ya sa ayyukan da aka yi a cikinsu su ma suke samun alfarma saboda an yi su a cikin kwanaki masu alfarma addu'a a cikin wannan watan kafin maganar a karɓa ko a biya maka bukata kafin nan yana da kyau ka gane cewa addu'a ibada ce asali to a matsayinta na ibada kuma to ibadar tana ƙara martaba tun da an yi ta a cikin kwanaki masu albarka ina jin mun sha ishara zuwa ga wannan to in aka zo fagen kuma me zaka wace addu'a zaka yi domin a tattaro maka jawami'ul kalim ga addu'o'i nan da yawa to amma yana da kyau ka fifita a ɓangarori guda biyu ko uku ɓangaren farko abinda za ka yi na addu'a ne amma zikiri ne sannan kake cewa astaghfirullah ai addu'a kake amma kuma zikiri ne to waɗannan irin waɗannan zikirorin suna daga cikin sahun farko na addu'a kuma na zikiri amma a sahun farko na zikiri har a cikin waɗannan kwanakin masu albarka shine ka riƙa yawaita kalmatu shahada la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah ka riƙa yawaita hainala wannan yana da kyau sosai kuma yana ƙara ma bawa kusanci ga Allah subhanahu wataala musamman in ya dinga yawan maimaitawa tare da halarto da ma'anarta da zubewar zuciya da kuma neman tsanantuwa da abin da yake furici da shi zuwa ga Allah. Abu na biyu kamar da muka ambata shi ne yawan istighfari. An ruwaito daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman bayan sun sha ruwa suna yawaita maimaita Allahumma inni as'aluka maghfiratak. Allahumma inni as'aluka maghfiratak. Kaga istighfari kenan da addu'a. Neman gafarar Allah subhanahu wataala akan zunubai. Bayan wannan abu na gaba shine yawan maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kamar yadda yazo hadithin Aisha da take cewa ya Rasulullahi kamani ita ma ta yi irin wannan dunkulalliyar addu'a wacce inda zan dace da ganin daren da yake tsari zan ta maimaita ta domin ta haɗe min alkhairan duniya da lahira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ke zuci fadin cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Abu na gaba shine yawan roƙon Allah subhanahu wataala aljanna da yawan neman tsarinsa daga ita. Ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda sassafe yakan yawaita roƙon Allah aljanna lokaci har ya kai sau bakwai tunda sanyin safiya. Kaga duka waɗannan bayanai har yanzu ba a shigo duniya ba. Yawwa, domin ka gane cewa abin da ya fi kamata ka maida hankali gare shi wajen roƙon Allah a cikin waɗannan kwanaki shi ne dacewa da rahmar Allah da jin ƙansa da samun yardarsa. Saboda in aka samu wannan to an dace da komai. Duk wani abu tausayi ya zama biyo yana biyo bayan wannan babban matsayi ne babban alkhairi. Babu laifi daga nan ka biyunta ko ka ukunta ko ka hudunta ambaton bukatunka na rayuwa na yau da kullum. Amma kafin maganar lafazi ko furucin da za ka yi amfani da shi, abin da ya fi lafazin daraja shi ne abin da zuciyarka ta kunsa lokacin da kake addu'a. Yasa Allah ya ce wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Sai ce mene? Wal-yu'minu bi. Wannan wal-yu'minu bin ta ja mai layi babban layi. Ko ka mai bracket. Wal-yu'minu bi ba wai su imani da ni ba. A'a. To, ai wanda ya san ka inni qareeb ujibu da'i ya riga ya imani. Wanda ya daga hannu ya ce Allah ka bani ai ya riga ya imani. Amma nan wal-yu'minu bi ai wal-yu'minu bi bi anni ana al-mustajibu li du'a'ihi ko ana al-mujibu li du'a'ihi si imani da sakankancewa ni ne mai karba ka ga yaki ne ke nan qul wallahi wa antum muqinuna bil ijaba. Tabbas abinda wannan lafazin ke fa'idantarwa ke saboda haka idan zuciyarka ta cika da wannan ta tumbatsa to insha Allah addu'arka ko da wani nufanci kai ne da yarbanci da larabci ko da me sai ka ga lafazin sun ƙara samun martaba da kima. Kuma irin wannan addu'ar ce idan Allah ya karɓe ta a babin abin da ya shafi rayuwarka na karo ki kaza ita ce take canza ƙaddara wa ma radda al-qadar illa du'a kamar da yazo hadisi ba abin da yake maida ƙaddara a canza ta kamar addu'a ba wai a canza ta da can babu bane. Misali Malam Muhammadu ya roƙi Allah ko kuma Allah ya riga ya rubuta masa cewa zai zo duniya zai rayu lokaci kaza kuma abinda zai mallaka a duniya misali bari mu da lambar inda kowa zai fi gane a kudi ke zai mallaki naira miliyan goma. Malam Muhammadu da ya zo duniya sai ya dinga aikata ayyukan alkhairi kuma ya tsaye da addu'a. Addu'arsa ita ce kullum Allah miliyan 20 nake so. Kaga ya wuce a ƙaddarar farko. To a rubutun Allah, Allah ya rubuta cewa Malam Muhammadu miliyan 10 zai samu. Amma a rubutun har yanzu in yayi addu'a zai samu miliyan 20. Dukan maktub. To da ya zo sai ya yi addu'a sai ya samu miliyan 20. Da ya zo bai addu'a ba sai ya samu miliyan 10. Ka yi addu'a. Ila an riga ya rubuta maka miliyan 20 kana nan kana abin. To wannan shine dai a takeice yana nuna mana ƙarfin addu'a da tasirinta, amma da sharadi idan an yi ta da yaqini da Allah subhanahu wata'ala da sakankancewa shi ne yi ne, shi ne bayarwa ne, da yanke duk wata igiyar da take sadar da zuciyarka da wani Allah, ka katse ta ka sadar da igiyar alaƙar zuciyarka da mahalicci, sai ka ga abin ban mamaki a cikin rayuwarka da addu'o'inka. Allah ya sa mu dace, ina jin sai mu tsaya da addu'o'i.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
جزاك الله خيرا. إن بأمان تابع ɗan uwa masu albarka a majalisin da ya gabata, malam ya karanta mana wannan ayar ko mun fassara ta daidai lokaci, ya mana halinsa a daidai lokacin da muke kokarin fitar da fa'idoji da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da wannan aya. Ya ayyuhan nabiyyu, kira na musamman da aka fuskantar ga wanda ya fi daraja da martaba da ƙima a dukkan cikin halittun Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, wannan lafazin a dunƙulen in ka kalle shi za ka ce ana fuskantar da zance ne zuwa ga annabi, sassan aka ce ya kai annabi, amma a ƙarƙashinsa cike yake da girmamawa da martabawa da nuna ƙauna ta musamman, shi yasa ake fuskantar da irin wannan furuci ko zance zuwa gare shi. Kamar yadda muka sani, daga cikin abin da yake ƙara bayyana matsayi da martabar manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah, da tabbatar da cewa yana da alfarma, ba a taɓa kallon shi aka kira shi ya Muhammad a cikin alƙur'anance a cikin ayoyin Ƙur'ani, sai dai ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu, sai dai a cikin bada labari ko isar da saƙo wa ma Muhammadun illa rasulun bal khalat min qablihi rusul huwa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad walladhina amanu na'am wa amanu bima nuzila ala muhammadin huwa al-haqqu min rabbihim. To wannan lafazin na ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhar rasulu cike yake da martabawa da kimantawa da nuna cewa wanda ake fuskantar da magana gare shi nan ɗan lele ne ko mai alfarma ne a wajen Allah. Ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisa, idan za ku saki mata, ko ga saƙo ka isar ga al'ummarka cewa idan za su yi saki. Lafazin in ka kalle shi lafazi ne na fi'lu madhi wanda an riga an yi, idza qallaqtum, idan kuka yi saki. To amma ba ana nufin idan kuka riga kuka yi sakin ba ne, in za ku yi sakin ne. Kamar yadda Allah ya ce mene, fa idza balagna ajalahunna, shi ma fi'lu madhi ne, amma ba ana nufin in suka riga suka fita daga iddar ba ne, in suka kusa. Kaga ba a riga an yi ba, amma kuma an fuskantar da zancen ko furucin, an kawo shi a siga ta abinda aka riga aka aikata. Idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum,
ba sai ka zo ka tsaya a cikin sahu an ce a daina tawo sai ka ce to Allah ya ce idza aradtumul qiyam wa idza quri'al qur'an fasami'u lahu in an karanta qur'ani a'a ba zai yi ba hankali ba zai karba a ce sai an gama karantawa ne sai ka saurara fa idza qara'tal qur'ana فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سيكا كي ولا الضالين سيكا شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت القراءة كما عند الشاب بيكي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ زهارا من الشيطان بالله مزدلة إذا ما أردت إذا أردت قراءته إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن wa ahsul idda wannan lafazin jama'a ko ba a faɗa ba amma in ka bibiye shi bibiya mai zurfi zaka fahimci cewa lafazi ne da ya cika da isar da alkhairi ga ma'aurata da nuna cewa yankewar alaƙar aure ko kuma saki idan ya shigo cikin da'irar aure baya nuna yankewar mutunci tsakaninku baya nuna kuma kunna a cibalbal din rashin mutunci da keta alfarmar juna shi yasa kullun yake da matukar muhimmanci ma'aurata mu rika gane cewa ita inwar auren nan ana shiga cikin ta ne ko karkashin ta da mutunci da mutuntawa da sanin ya kamata da dattako miji ya gane cewa wannan matar Allah ya rubuta masa ita a matsayin matarsa zaɓi ne daga Allah gare shi kuma ƴar wasu ce masu daraja suna kimanta ta suna martaba ta hantar wasu ce ka girmama ta ka kimanta ta da sunan Allah da yardarsa ta shigo ƙarƙashinta ita kuma ta gane cewa wajibinta ne ta yi mata biyayya ta kimanta ka ta martaba ta a matsayin jagoran gida idan ma'aurata suka gane wannan to sai kaga kusancin da ake samu na zukata ya fi ko kusa ko alama ba ka haɗa shi da barakar da take faruwa sannan kuma yau da gobe wanda zai iya haifar da matsala to in matsalar ta samu to sai kaga an bi hanyoyi masu kyau wajen warware matsaloli idan sun faru to nawa-nawa ne za ka ga ma'aurata saki ya shiga tsakaninsu amma kuma martabawa da kimantawa har yanzu tana nan waɗanda suka siffanta da wannan siffar su ne wanda suka gane manufar shari'a da ta halasta saki ba wai ana nufin cewa ba ku da mutunci ba ne kuma ma'auratan nan guda biyu a'a maslaha ta zamantakewar ku kamar ta kare abin da yafi to kowa ya samu manumfasa ya fita daga wannan da'ira kowa la anna Allah an yaktuba lahu khairan ko an yuhdisa ba'da zalika amra babu mamaki Allah ya kaddara ma kowa alkhair ina tana wani bawan Allah da wani ya ba mu labari wani mutunci da yayi duk da cewa babu aure tsakanin shi da matarsa da suka rabu amma ya yi wani mutuncin da a irin wannan makamin ko irin wannan matsayin ya kamata a ambace shi da alkhairi mutum ne ya zo wani gari a matsayinsa na ma'aikaci da ya zauna bayan wani lokaci sai ya ji cewa yana buƙatar ya yi aure a wannan gari ya nemi mata ya aure mace mai mutunci mai kirki suka zauna shekara ɗaya biyu biyar to bayan wani lokaci da aurensu sai matar ta roƙi bashi daga wajen mijinta ai ya juzu ko bashi tsakanin abin da dai wasu daga cikin mu ba ma biya ko to sai ta nemi bashi daga mijinta me za ki yi shi ce ai iyayenta ne da wasu daga cikin ƴan uwanta suna cikin wani yanayi wannan akwai fa'ida a nan miji in kana da hali ka dauki dangin matarka a matsayin bangaren danginta wanda zaka share masa hawaye. Wannan shine mutunci, shine zumunci na auratayya. Kuma har abada kar ka taba bada labari nan fa da nan aureta ba abin da ban musu ba. Ai an fadi. Ai dama ba kai ne dinka bada labari ba. Ai gurna irin wannan alkhairin kake. A takeice yace nawa kike nema a Saudiya ne? Ita ce tana neman riyal 30,000. To yanayinsa bai kai ya bada kyautan 30,000 ba, sai dai ya tattara ya bada bashi, sai ya bada bashi. Bayan wani lokaci ta je ta yi abin da za ta yi wa ɗan uwanta da iyayenta, sai ta ce da shi, ban san lokacin da zan samu damar da zan iya biyan wannan kuɗin ba. Amma da yake tana da mutunci, sai ta ɗauko takardun wani filinta, ta ce ga wannan filin ƙimarsa ko dai riyal 29,000 ko 32,000, haka aka faɗa a kisa, ko 29 ko 32. Amma a bar shi a kan 30 ɗin, ga shi na bar maka a matsayin bashin da kake nema. Sai ci hame da zafi a bari mana lokacin da kika samu. A'a, gara a yi haka. Shike nan sai ya karɓi takardu ya aje. Bayan shekara 9 da aurensu ko 8, sai mai faruwa ta faru, idza talaqtumun nisaa'a tabayyana, sai saki ya shiga tsakaninsu. Amma a mutunci. Me ke tabbatar da cewa a mutunci aka rubu yadda za ka ji ƙarshen kisa? Shikenan dama ba ɗan garin ba ne. Shikenan ya tattara ina shi, ina shi ya gama. Bayan wani lokaci kamar shekara 4 da faruwar sakin nan da barin garin, wata rana kawai sai wani ya kira shi a waya, ya ce wane, da Allah mun gani a cikin sistem cewa fili kaza a waje kaza da sunanka yake, naka ne? Sai ya ce ina shi ne. Sai ya ce to da Allah muna so mu siya. Me ya faru? Ashe filin dama a can lungu yake, titi ne ya biyo ta kan wajen, kaga fili ya yi daraja. Nawa za ku siya? Za mu siya 200,000.
Riyal.
Farkon tayawa. Sai ya ce to bari zan yi shawara. Suna aje waya, sai ya kira wani aminin shi da yake garin, ya ce da Allah ka je ka bincika min fili kaza 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 kaza. Yana zuwa da ya ga irin aikin da ya fuskanto, sai ya ce ai albushirinka, ai arziki ya zo maka. Ya ce me ya faru? Ai filin nan sai ya kai 500,000. Nan da nan sai ya ce to ai in dai zai kai na wakilta ka ka siyar, ga takardu zan aiko maka. Ka siyar da abin nan fili, kuɗi suka shigo, ya samu alat mai ƙarfi. Sai mutunci, sai ya faɗo ƙwaƙwalwarsa, sai ya tuno da baiwa ƙallancen da suka rubuta, ce wancan ɗin nan ba ita ce sanadiyar wannan alkhairi. Kawai sai ya buga landline, lokacin landline ne, sai ya buga wayar gidansu. Ina wancan da Allah yana so magana ne? Kin tuna kaza 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 fili kaza? Bai mun riga mun yi canje da abin da ka bani na bashi. Sai ce ai wannan maganar ake ba. Yanzu filinki ga kimar shi, kuma na samu alkhairi, ina so ki yadda zan turo miki wani ba'ali na wannan kuɗin, ke ma ki taɓa.
Allahu akbar.
Mutunci kenan.
Allahu akbar.
Mutunci kenan. Ba a yi dilitin lambobin juna ba, ba a sauke shatar ta tsiya ba. Bawan Allah nan in ban manta ba, ko dai 100,000 ko wani abu na riyal ya tura mata, ko 50 ko 100, ba na iya tunawa precisely. Haga mutunci, mutunci. Saboda haka mu koyi wannan tarbiyyar, mu gane cewa idan rashin jituwa ta shiga tsakanin ma'aurata, to a tsayar da ita a nan, kuma a nemi sulhu daidai gwargwado. Kila rabuwan sulhun, kila sulhun ya haifar da rabuwan. Ba wai dole ba ne sulhu shi ne a daidaita, a'a, kila sulhun ya haifar da rabuwa, amma a mutunci. Kun fahimta? Musamman idan 'ya'ya da arzikin ya shiga tsakani. Allah ya samu dace.
Amin.
Idan talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wannan kididdigar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi bata tsaya kan shi mai sakin ba. Duk da dai lafazin Qur'ani anan ya fi kusa da karkatar da zance zuwa gare shi, amma ita ma ta kididdige iddanta da kidayar da samun kwanakinta. Waliyinta ya jibinci al'amarin yin wannan lissafin, musamman idan ya kasance yarinya ce wacce shekarunta bai kai ƙwarewa wajen iya lissafi ba. Sannan kuma a mataki na uku ku masu sakin kenan, kuma ku nizumci irin wannan ƙididdigar domin kada mace ta je ta yi aure akwai idda a kanta ba ta cike ba. Ko kuma kai kana nan baka kiyaye lissafi ba, kana ɗauka sai sati mai zuwa ne zururu a ce ayyau ne ta bata shi kenan, sai dai ka shiga cikin kiwo layin masu manema in ta ga dama ta karɓi ka, in bata ga dama kun san ana yin haka da yawa. To yana da kyau a taskance ko kuma a ƙididdige kyakkyawar ƙididdigewa domin kada a samu runto, domin kada a samu saɓani. Wani lokaci ba za ka gane muhimmancin wannan umarnin na Allah ba sai in kana yawan shiga cikin cases na aure. A zo a ce maka miji ne ya dawo da matar bayan ya sake ta, kawai sai ka ce ita allambaran airan da ya dawo da ita ta riga ta fita inda. In ana so a yi hamsa maka hazo a fatawan ma sai a ce ai har ta yi aure. Kuma duka matsaloli ne na fiqh suna nan, saɓani tsakanin Imamu Malik da sauran malamai, yanda Malik yake cewa idan irin haka ta faru, abu na farko ta zo ta rantse ta tabbatar da cewa ba ta fita daga ta tabbatar da cewa ta fita daga cikin inda, sannan a nemo waɗanda za su yi shaida ko kuma su tabbatar da haka. Idan aka samu matsala har ta riga ta yi aure, to ɗayan biyu, idan sabon ango in saka tabiyar, sabon ango ya riga ya tare da ita shikenan, sai dai kai haƙuri. Idan bai tare ba kuma aka tabbatar da cewa ba ta fita daga cikin inda ba, shikenan sai ta dawo wajen mijinta na farko. To kaga za ka fahimci dalilin da ya sa Allah ya ce wa ahsul 'iddah. Kamar yadda muka sani shi Qur'ani hukunce-hukuncensa salihatun li kulli zamanin wa makanin, yana nan suna nan suna daidai da kowane yanayi. Kai ne in ba ka hararo saɓanin sai ka ce to me yasa za a ce kaza, amma wani yana nan abinda zai raba gaddama tsakanin shi da matarsa wata rana, wannan lafazin na wa ahsul 'iddah. Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Ubangijinku. Yanzu jama'a a alaƙa tsakanin ma'aurata ne lokacin da aka samu ɗumamar yanayi har saki ya shiga, aka ce ku ji tsoron Allah, domin a gane mai sauraro ya gane cewa ana buƙatar ka ji tsoron Allah lokacin da za ka nemi aure, ana buƙatar ku ji tsoron Allah idan kun yi auren, ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da kuke zaman auren, ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da rikici ya shiga tsakani, idan saki ya shiga tsakani kuma ana buƙatar a ji tsoron Allah. Ashe ana buƙatar tsoron Allah a dukkan yanayi na rayuwar aure, hasali ma fiye da haka a dukkan yanayi na rayuwar. Duk lokacin da zukata suka cika da tsoron Allah, to sun fi kusa da su samu jituwa ko su ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsu, sannan matsaloli da kunji-kunji a cikin al'umma rabuwa suke yi. Amma duk lokacin da tsoron Allah ya yi ƙaranci, lokacin ne matsaloli suke ƙaruwa, lokacin ne amana take rabuwa a cikin al'umma, lokacin ne mutunci yake rabuwa, lokacin ne sabani da'irarsa ko cycle ɗinsa ke ƙara fadi.
Ina fata mun gane.
Shi yasa ba a yi ma zuciya kyauta kamar a yi mata kyautar sanin Allah da tsoronsa ba.
Daga zaman zuciya ta taska ta taskanta wannan abun mafi daraja da tsada, to lokacin tunaninta sai ya canza, maganar wannan ma'abucin wannan zuciyar ta canza, mu'amalarsa ta canza, saboda ne, saboda maɓuɓɓugar ɗabi'un da halaye da tunani an taskance tsoron Allah a ciki. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina. Allah subhanahu wata'ala ya san cewa akwai wasu daga cikin bayin Allah waɗanda idan saɓani ya shiga tsakaninsu da iyalansu har saki ya shiga, to suna ɗimaucewa su firgice su kasa seti har su riƙa yin wasu furinci ko wasu ɗabi'u waɗanda ba su kamata ba. Daga cikin irin waɗannan ɗabi'un shi ne koran mace ko fitar da mace daga gidan aurenta, duk da cewa saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninta da mijinta. To duk wanda ka ga yana fitar da mace bayan saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninsu, to tare da shi akwai ƙarancin jin tsoron Allah. Daga Ƙur'ani, wattaqullaha rabbakum, alamar cewa kuna jin tsoron Allah shi ne ku bi umarnin Allah, kar ku saɓa masa. To Allah ya yi umarni cewa haramun ne, ba daidai ba ne a fitar da mace daga gidanta bayan saki ya shiga, saki na ɗaya ko na biyu. Kuma wannan hukuncin jama'a yana ƙara nuna maka cewa tabbas hukunce-hukuncen nan an yi su ne domin maslaharmu, an yi hukunce-hukuncen ne domin amfaninmu. Idan da a ce da zarar saki ya shiga tsakanin wance da wane, za ta tattara inata ko shi zai umarce ta ta bar gida, to ai an riga an ɗinke yiwuwar dawowa kenan. Ko ba haka ba, an kwashe kayan, an ɓalla gado, an yi kaza da sauransu, an ci mutuncin juna, sai a ga to me yasa za a dawo. Amma tana gidan da yake saki ɗaya ne, ƙila yau gobe jiri ya dawo cikin hayyacinsa, ƙila ce wani mutunci da zai gane ta, wannan mutuncin ta ta wuce in rabu da ita, ƙila ya kalli ‘ya’yanta ya tausaya, ya tausaya irin abin da halin da za su shiga, ƙila har sai aka ce kuma li'iddatihinna wa ahsul idda, wa ahsul idda tsawon kwanakin da za su yi na idda. Jini uku, wal muṭallaqātu yatarabbasna bi anfusihinna thalāthata qurū, jini uku, wata uku, ko ya yi ƙasa da watanni uku ko ya ƙaru, daidai gwargwadon yadda take al'adarta. To ana sa ran a cikin wata ukun nan wani alkhairi, wani burbushin ƙauna ko zumuncin zuci ya bayyana tsakaninsu, kwatsam sai a dawo da aure. Yasa ma malamin fiqhu har suka gangara wajen tattaunawa wai meye zai iya dawowa da auren banda furici, eh furici kai tsaye ne, amma suka ce a akwai alaƙa tsakanin mata da miji da an samu wannan automatically ta dawo. Wasu suka ce a kai ko ba a samu wancan alaƙar ta ƙurya ba, a idan ya taɓa jikinta da sha'awa ko a matsayinta ta matarsa cikin ta dawo. Domin ne a nuna mana cewa gap ɗin ne ba a so ya faɗi, ballantana a ɓarar da wannan tiran da yake ɗauke da alkhairi na auratayya tsakanin ma'aurata guda biyu. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna, su ma kada su kuskura su fita. Kada su fita da kansu ko kuma da umarnin waliyansu ko iyayensu. Don wasu matan ba su suke niyyar fitan ba, amma danginsu ne za su ce ai tashi, ai ba sauran mutunci, ai tunda ya mana wannan sai ya gani, sai su zo su ce abin nan. Kila a can cikin lungun zuciyarta ita kuma tana akwaɗan bari mana abin nan, kila ita ba ta so rabuwan ba. Duka wannan yana tabbatar maka ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Allah shine masanin abin da yake maslaha gare mu fiye da yadda muke tunanin abin da zai zama maslaha gare ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه جيه من انبكي ne ake nufi da fahishati mubayyana wato daga cikin malamai suka ce idan tai aikin asha zina kenan ko makamancin haka to bai kamata a zauna inuwa dai da ita ba da mai irin wannan aikin ba to ya kai a fitar da ita saboda alfashar da tai wasu suka ce a'a fitar da fitar ta daga gidan ai shine ma alfashan gaba daya wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da alfasha anan ta kasance badi'atul lisan saliqatuhu fahishatu ta zama wacce bakinta bai da tsarki bakinta yana firri da amayar da maganganu masu kaushi da aibata ma kila abokanan zamanta kila dangin miji kila iyayensa to wacce ba ta da irin wannan mutuncin ba ta san shi ba to bai kamata a ci gaba da zama da ita a da'ira ɗaya ba saboda tsoron abin da zai je ya dawo da ƙara lalacewar zumunci da alaka wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana su ma kuma kada su fita sai in bukata ta kama ba za a fitar da ita daga gidan ba ita ma ba za ta fita ba amma idan buƙata ta kama ta lalura wata karisa ce ta faru gobara ce misali ambaliya ake yi gida ne ya rushe ko kuma a zamanin yanzu kuɗin hayar gidan ya ƙare ba a biya ba za a canza gida kaga labudda an ya khuruji ne da makamantan irin waɗannan yanayi a dai gane cewa macen da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu har yanzu fa tana ƙarƙashin mijinta wallahi yana daga cikin kurakuran da al'umma suke yi daga an saki mace shikenan sai ta zama so independent kawai sai abinda ta ga dama ta je Dubai ta je China ta je kaza ba wanta sai ka ji tana cewa ai an rabu da kwallon mangoro an huta da kula ina amma kudan azaba ya hau jike ki har da gaske ya sa Allah ya ce wa tilka hududullah duk inda za ku yi ku tsaya daga can ba kar ku zauna shine wa tilka hududullah an jalai mahalicin sammai da ƙasai ne yake cewa ya ja layi wa ya isa ya ƙetare watilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa ta'did Allah yake gargadi yace duk wanda ya kuskura ya ƙetare shingen da Allah yace kar a tsallake to ya kuka da kansa ya shiga uku ya lalace ya zalunci kanshi saboda ne saboda abin da yake jiran shi na masifa da azaba wannan jumla jama'a ta zo ne a jerin gwanan tattaunawa a kan saki amma ka ɗauko ta ka fitar da ita daga cikin ayoyin sakin ka ga yadda za ta shiga komai na rayuwar mu wannan kuma yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen amfanuwa da fa'idoji ko fitar da fa'idoji daga ayoyin Qur'ani ka fitar da ita daga inda take amma sai ka fara fa'idantuwa da fa'idojin da suke da alaƙa da inda take to sai ka cire jumlar kuma sai kai mata kallo na ita kadai yanzu nan kawai sai ka kalli wa tilka hududullah duk inda Allah ya ja layi ya ce kar a tsallaka na akan sallah ne akan zakka ne akan tarbiyya ne akan dukiyar al'umma ne akan aikin ofis da kake yi akan kaza duka fa ko ina akan riba ne Allah ya ja layi wa tilka hududullah to duk wanda ya kuskure ya tsallako inda aka ce kar a tsallake to fa kaza lama nafsuhu ko a mene ne a aikin sa ne a mu'amalar shi tsakanin shi da matarsa ne iyaye da yaya ne makwabci da makwabci ne waɗanda suka yi tarayya ne a kasuwanci ɗaya cuci ɗaya duka shi ma akwai hududullah ne hududullah la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum shine hududullah Allah ya ja layi yace kada wani ya taba dukiyar wani a sanda suke kasuwanci sai da yardar sa to sai wani ya tsallako wannan shingen yanzu ya tsallake dokar Allah ka shiga office ma'aikatarka inda kake a matsayinka na jagora bisa cewa zaka rike amana kuma zaka yi adalci wannan amana da adalci hududullah iyaka Allah ya riga ya ja daga nan da mutum ya tsallako ya taba dukiyar al'umma ya fifita iyalansa akan sauran mutane ya fifita maslahar shi akan sauran mutane ya fifita abin da zuciyar shi take so akan haƙƙin al'umma faqad zalama nafsahu ku kalli lafazin sai Allah ya ce wa man kowaye Balarabe ne Tukururu ne Bakano ne ɗan Zariya ne Bazazzagi ne kaza kowaye na yake wa man namiji ne mace wa man ya ta'adda hududullah faqad zalama nafsa haka nan har ita ma mace a wannan babin a iyakan da Allah ya ja layi sai ta tsallako wa man mace tana shiga namiji na shiga kowa na shiga mun fahimta to abinda zai tayar mata da hankali ya dagula maka lissafi shine idan ka kalli lafazin faqad zalama nafsahu Allah ne yanzu yake cewa wane ya zalunci kanshi to ka yi tunani meye yake jiran wanda ya yi wannan kuwa wanda yanzu Allah ya yi furuci mai daraja mai tsarki ya ce wane ya zalunci kanshi wanda ya yi kaza ya zalunci kanshi ai ba ka buƙatar a maka bayanin makomarsa ko aƙibar al'amarinsa shi ya sa aka kawo lafazin a matsayin ya zalunci kansa saboda zukata su ƙyamaci yin wannan aikin saboda waye da hankalinsa zai cuci kanshi da kanshi waye zai zalunci kanshi sai wanda ya samu tangaro wajen hangen nesa da tunani to amma da yake shaiɗan yana ƙawata ma mutane safan Allah sai ya fisge zukatansu har su kai zuwa aikata abin da su ne za su fara cutuwa da shi to da haka duk abin da yake zalunci ne kar ka kuskura ka matsa kusa da shi kar ka zalunci matarka kar ka zalunci mijinki kar ka zalunci 'ya'yanka kar ka zalunci makwabtanka 'ya'ya kar ku zalunci iyayenku shuwagabanni kar ku zalunci talakawa kar ku zalunci shugabanni ko talakawa ba sa zaluntar shugabanni
suna yi sosai ba kuwa
sosai ko
a sosai
amma wanda ya yi kowa akwai haƙƙin kowa a kansa sai dai shi na shugaba inda nashi yake zama balbalin bala'i shi ne aka ɗora amanar al'umma a hannunsa to balbalin bala'in yana ƙaruwa in ya zo ya ce ya ɗaga hannu gani na fito ku zaɓe shi ya ce gashi ya fito ku zaɓe shi to nan ne balbalin bala'in yake kai ka ce ka ji ka gani mutane suka baka amana to wannan faqad zalama nafsahu in ta sha bamban da sauran faqad zalama nafsahu saboda su waɗannan su ne suke zuwa a ɗaure ranar tashi alkiyama saboda amanar da suka ci kamar ɗaurin tankila saboda haƙƙin al'umma da suka abin nan shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna ta gogoriyo akan neman jagoranci da mulki wa inna hala hasratun wa nadama jagorancin nan masifa ne balbalin bala'i ne tagumi ne ranar tashi alkiyama sai wanda ya ji tsoron Allah akwai misali akwai ƙididdiga akwai tsayuwa a gaban Allah akan dukiyoyinsu ne akan rayukansu ne akan lafiyansu ne asibitoci ba magunguna babu kula titina wasu sun lalace rayuka na zuba jina ne na zuba duka wannan fa la zawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatli nafsi rajulin mu'min duniya da Ka'aba da Makka da komai ta tafi ko ya ku sauki a wajen Allah akan a kashe mutum ba tare da haƙi ba to ina ga wanda shine sanadiyar kisa ko kuma wanda sakacin sa ne sanadiyar kisa ke sakacin ke faru to da haka mu rijina daukan abubuwa superficially sama sama ko kuma siyasantar da al'umma a wannan zamani da wani yayin magana sai a ce irin wannan ai siyasa ce babu siyasa a rayukan mutane babu sakaci da zuciya za ta karba a ce ana ganin rayukan mutane na sarwanta haka nan ko ba wannan ba daidai ba duk wanda ya sahala faruwan haka ko shi waye a gaban Allah zai yi nadama kuma kafin a gaban Allah lokacin da rayuwarsa za ta zo ƙarshe sai ya yi nadamar da ma bai karɓi mulki ba sai ya yi nadamar da ma bai karɓi jagoranci wasu da suka wuce wannan marhalar ko wannan matakin da an ba su dama da sun ba da labari ba ma matsala ba a ba da wannan dama ko da haka waɗanda suke jagoranci su tsayi wajen kare rayukan mutane da lafiyarsu da walwalarsu wannan ita ce amana wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu kuma al-bushr madalla lale marhaba ga wanda shi kuma ta sanadiyarsa al'umma suka fita daga cikin kanji wannan ya more abin ai masa alasan barka ne wani ko wata suna can a wani lungu cikin masifa ta sanadiyar mulkinka da jagorancinka su fita daga cikin kanji ka ji daɗi ka more wani yana nan rai ga nan ga rai ga hannun Allah a wani yanayin da yake ciki saboda tsarkin mulki da kyakkyawan jagoranci mutum ya zama sanadiyar fitansa daga cikin wannan hali madalla amma kuma ko mutum ya yi wannan to ya sani kuma la shukra ala alwajib wajibinsa ne wai abin da za a zo ana talla da shi wani ya yi titi ya yi kaza dama dukiyar mutane ce ta mutane ce an fahimta tasu ce mutum ne ka ba shi amana ya zo ya dawo maka da amanar sai ka zo ka yi ta talla ai wane kaza ai ya yi min kaza ya yi min kaza bayan kuma a cikin amanar nan shi ma ya canza miya ya canza mota ya canza riga ya duk a cikin amanar ka kun fahimta ya canza saboda haka amanar ka ta samar masa da albarka amanar ɗaya albarka ce saboda haka yayi kyauta in shikenan a ci gaba amma ba a dinga jinjina har masu mulki su rika ganin kamar sun taimaki alfarma suka yi ma mutane suka yi mun fahimta wannan yana da kyau mu fahimci idan jagora ya zo yi abin da ya kamata fa bi hawa ne ma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya martaba shi Allah ya masa kamar yadda muke yi ma mutane amma ba kuma ai ta zubewa a gaban shi yayi har ya rika jin to da na ciro haka ne muka haka za na taimake ku gobe zai muku gori kuma da kuɗin ku kuma wani irin lissafi ne wannan mun farka daga bacci da masu jagorancin da waɗanda ake jagoranta mu gane cewa babu wata daƙiƙa ko minti ɗaya ko naira ɗaya da suke wucewa haka nan sudan ba tare da an lissafa su ba to da haka ka yi shekara huɗu ko ka yi shekara takwas za a ƙididdige har da minti ɗayan ƙarshe na mulkinka sai ya shiga lissafi wallahi al'azim da gaske minti ɗayan ƙarshe ne kai sai an bijiro maka da duk signatures ɗin da kai duk signing ɗin da kai duk takaddun da aka yi duk abin da aka canza duk order da instruction ɗin da ka bayar duka sai an bijiro da su wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba duk wata ƙwandala da aka yi an yi appropriating ne ba a yi ba an kashe ta a'a ta kaza ce aka karkatar aka yi kaza aka sai gida a kaza aka ita ce ya shiga lissafi ba shafa labari shi ne ba hakika saboda haka masu karɓar mulki da jagoranci su san garwashin da yake hannunsu su san kuma alkhairin da yake hannunsu idan suka taimaki kansu suka sauke amana suka zama sanadiyyar share hawayen al'umma mun fahimta amma yanda muke ma abin sabizar ce kawai a ci gaba ya wuce haka hakki ne na talakawa hakki ne na al'umma kuma wani yanki ne na gudanarwa Allah ya yanko ya baka ya sanya amana al'umma a hannunka saboda ka ji tsoron shi yasa addu'o'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam munana na kai tsaye suke fuskantar shugaba in yayi ba daidai ba Allahumma man waliya min ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tsananta masa Allah ka kuntata masa ka tsananta masa ai kuma ku ce amin ba ai ai ni ba addu'a nake ba ai ai ta riga ta tafi ina farko ce amin ma sannan kuma albishirin wanda ya kyautata wanda shi kuma ya zama ruwan sanyi ga al'umma ya zama salsabila a makogaran al'umma suna haɗe ruwan mulkin sa suna jin daɗi to shi kuma wannan albishirin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka tausaya masa Allah ka yi masa lifiti Allah ka daga masa kafa Allah ka shiga cikin lamarin sa kama ku ce addu'a ce da ta riga ta annabi yayi sallallahu alaihi wasallam lafazi yace min ummati a balagan magana min ummati dinnan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai nuna kauna da tausayi min ummatin lati uhibbuha wa ushfiqu alaiha al ummata da nake son ta nake tausayin ta duba jagorori na gaskiya yadda suka yi mulki ka duba kuma talakawan gaskiya su ma yadda suka fuskanci masu mulkinsu din kada a rika tarawa a ce masu mulki talakawan ma mu ma muna da abubuwan da ya kamata mu gyara masu jagorancin nan su ma suna da haƙƙi a kanmu mu ma muna da namu a kansu to kada wajen ƙoƙarin nemo namu a kansu mu manta da nasu a kanmu su ma kuma kada wajen ƙoƙarin su nemi nasu a kanmu su manta da namu a kansu mun fahimta amma dai ko bajima ko badai duk wanda ya mulki ko na kwana ɗaya ne za a mai hisabi a kan wannan kwana ɗaya kuma dukiyar al'umma da lafiyarsu da rayuwarsu duka suna ƙarƙashinsa duka sai an mai hisabi daidai gwargwadon abin da jagoranci yake tabbatarwa na haƙƙin mutane akan shi ana gani abubuwa suna ɗaukan wani dimension ko rikicewa a cikin al'umma me ye dalili saboda ba a samar da tsayuwa a kan watilka hududullah yanzu shi talaka da zai tsaya a wajensa inda Allah ya ajiye shi hududullah kenan mai mulki shi ma ya tsaya inda Allah ya ajiye shi kari ina Allah ya ajiye shi yayi adalci ina Allah ya ajiye shi kar ya taɓa kwaban mutane sai da izini ina Allah ya ajiye shi kar ya fifita wani akan wani ba tare da haƙƙi ba duka hududullah to da zarar an samu waɗannan hududullah wallahi mutane za su yi rayuwa mai daɗi za su yi rayuwa cikin aminci mutane talakawan nan za su cika da siffantuwa da nagarta saboda jagorancinsu su ma sun siffanta da nagarta mata ko mahaifiya da ita da ƴarta ta ce mu ƙara ma madara ruwa mana sai ya ta ce umar fa ya hana sai mata mahaifiya kenan sai ta ce ai Umar baya ganin mu sai ya ta ce in kana Umar Abu Hafs al-Faruq la yarana فرب أبو حفص وعمر الفاروق يرانا يدان وتلك حدود الله يا أمة إن قود أمر بايا جنمو أي أبن جيجم أمر ينا جنمو يا رينيا تاسم وتلك حدود الله تاسم لا يمد ألا يشاتا ينزتنا غرق إيجا ما حيث يرتا كتت ألا كشنجن دا ألا يشنجن دا shin wannan kisa
Allah saka
akwai tabbatar da cewa ashe na kasa zai mana sama nasiha ko da mahaifi ne ko mahaifiya na kasa zai tunasar da na sama cewa wacin ka hududullah kuma in ya tunasar bai yi laifi ba mun fahimta saboda haka mu yi tariyar wannan lafazin a cikin rayuwar mu za mu shiga taitayin mu sawa'un jagorori ne mu ko kuma waɗanda ake jagoranta Allah ya azurta mu da yinda yi
amin
wacin ka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsahu ko kesa wani wajen zamu ji Allah yana cewa cin ka hududullah fala ta'taduha wani wajen kuma cin ka hududullah fala taqrabuha duka wannan yana nuna maka cewa Allah shine Allah wajibi ne kai masa biyayya in dai mai kaci sunanta mai imani fa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra wannan jumla ce da aka tukata da kyautata ma Allah zato jumla ce da tana da ma'ana ta kai tsaye wacce take da alaka da aya sannan jumla ce da in ka turo ta babu wani bangare na rayuwa da ba za ta shiga babu wani bangare na rayuwarmu da la tadri la illa Allah yuhdithu ba'da dhalika amra ba za ta shiga ya za a yi a shigar da ita shine nan giza ke saka kana buƙatar kayan aiki ko tsanin da zaka taka ka hango birnin isa la tadri la illa Allah yuhdithu ba'da dhalika amra la illa in mun isa gobe mu isa wannan bangaren insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك